Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Barkanku da sadon mulku a wannan hira ta musamman da Majalisar Tsaro na Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abubakar. Wanda kamar da kuka sani tsohon gwamnan jihar Jigawa ne kafin ya zo ya zama ministan tsaro na Najeriya. Kuma wannan ita ce hira ta da shi ba ta farko ba amma ta farko tun da aka cika shekara ɗaya bayan da suka hau kan wannan mulki din. Kuma tun bayan da ya dare kan wannan kushira akan ran 21 ga watan Agustan shekarar da ta gabata ta 2023. Yasalansi barka.
Barka dai.
To tunda yau zamu fara abin nan na samu damar hira da kai tun da ka zama minista. Ka san tun da ka zama minista da yake ba kai soja ba, ba kai dan sanda ba, kai komai ba. Ya kaji lokacin da aka ambaci sunanka a matsayin kai ne ministan tsaro. An ga ma kafin a fada wa duniya ko ko dai kai ma yadda kowa ji haka kaji.
Gaskiya yadda kowa ji haka na watakila ya rage awa daya
aka kira
ko biyu kafin a sanar na sani da kuma duk inda dan adam yake musulmi yana kyautu zato akan duk abinda Allah ya shirya masa haka Allah ya so so kuma ba ni wannan wuri babban alfahari ne wajena kuma na tabbatar daga Allah ne kuma Allah shi ya nufa haka.
Kowa ya san irin muhimmiyar rawar da ka taka wurin campaign da sauran da taimaka wa shugaban kasa da sauransu, kuma al'ada ne in an yi zaɓe mutanen da suka taimaka ana ɗauko su su taimaka da gudanar da gwamnati. Amma me yasa kake jin Tinubu ya zaɓe ka a matsayin ministan tsaro maimakon ministan harkokin tattalin arziki kai tsohon shugaban chambar 'yan kasuwa ta Najeriya?
To watakila da dangantaka mai karfi tsakani tunda ka san mun yi jam'iyyar ACN tare kuma mun zo aka hadu muka zo muka yi APC to akwai tarayya ta kurkusa wanda watakila yanda ya karance ni yana ganin wannan wuri da ya tura ni zai dace da ni a lokacin dai
amma har lokacin da baka ba ku taba tattauna cewa wannan za ta faru ba cewa zan baka harkokin tsaro ka gudanar bukuri ba sai da ta faru. To excellency lokacin da ka shigo aka tabbatar da cewa kai ne ministan tsaro na san ka fara tunanin me zai yi harkar tsaron nan da ga ta nan kowa ya san harkokin da al'amuran da suke faruwa a Najeriya musamman a fannin arewacin Najeriya ka zo da wasu kudurori ko manufofi ko wasu shirye-shirye bayan da aka bari ka wannan mukamin nan ka cimma wannan burin ka bukatun ka samu ka aiwatar da su.
To farko dai bayan na zo na yi sauri na gana da ministocin tsaro na baya da shugabannin sojoji na baya har da ma shugaban kasa Abdulsalam Abubakar da kuma manya-manyan generali da yawa da kuma shugabannin tsaron da aka yi da yawan su wanda na sami shawarwari da na yanda aikin zai tafi da kuma yanda zai gudana. To alhamdulillah sun ba da shawarwari sosai kuma ganin duk abin da yake a wato ma'aikatar tsaro abu ne na management ba abu ne na gudanarwa ne ba ni zan je yakin ba akwai Hafsan Hafsoshi akwai shugaban sojojin gaba daya sannan akwai shugaban sojan kasa da na ruwa da na sama wanda su ne suke tafi da yawancin harkokin yaki da sauran duk tsari da za a yi ta wayannan so wanda abinda ministry take harkar gudanarwa wanda da yardar ubangiji kuma harkar gudanar da abu tun daga kan company har zuwa inda aka yi aiki a gwamnati na da har zuwa zama na gwamna Allah ya san ya hore yanda za a gudanar da harkar al'umma. To wannan shi ya dada bani karfin gwiwa cewa duk tsare-tsaren da aka zo da su Allah ya yi basira da hikima da kuma kwarewa akan tafi da harkokin jama'a.
Excellency wani abu da ya ba mutane mamaki bayan Tinubu ya naɗa ka ministan tsaro sai ya ɗauki Bello Mataliyar makara maka wanda ya haɗa ka da shi ba sai ya ce makara maka amma ya ce shi ne ƙaramin minista dukkanku 'yan arewa dukkanku musulmi dukkanku daga arewa maso yammacin Najeriya wacce ita ce tafi kowa fama da tsaro. Me tasirin me hikimar haɗa ka da wani daga wannan ɓangare guda da ka fito?
To ban sani ba dan ba mu taɓa samun lokaci mun yi magana da shi mai gidara shugaban ƙasa ba amma dai ina tunanin watakila daga jihohin da muka fito. Ni na fito daga jihar da take tana tsakiyar inda ake samun matsala amma ba ta da matsala shi kuma ya fito daga cikin jihar da take da matsala sosai to da sanayyarsa ta matsala da tawata rishin samun matsala duk da ina kewaye da jihohi masu matsala wata kila yake ganin in mun hada za a sami yanda za a yi a samu mafita
to excellency Allah ya kawo cikar shekara daya tun lokacin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta haukan karagan nan kuka fara aiki tare da su a matsayin ministan tsaro na Najeriya da bani misalin nasarori da kalubala da aka fuskanta a cikin wannan shekara na kokarin shawo kan harkokin matsalolin tsaron kafin mu shiga cikin su daya bayan daya
to babban matsala dai da kasani ake ta yawan magana akan harkar tsaro shine rishin hadin kan shugabannin tsaro to alhamdulillah wannan zubi mun sami hadin kan
su shugabannin tsaro da shugabannin
yawa kamar da zaka ga akwai matsala tsakanin mai kula da sojojin kasa da na sama ko na ruwa ko kuma shi shugaban nasu wanda yake kula da sojojin gaba daya Allah ya sa an samu hadin kai sosai bayan wannan hadin kan ma kuma muna da hadin kai sosai da ofishin National Security Advisor wanda yake shi ma abu ne mai himmi sannan da duka sauran jami'an tsaro da yan sanda da sojojin abinan farin kaya da kuma DIA dukkan su hankali a hade kuma ana shawara tare ana ci gaba da aiki mai kyau to wannan ba karaman nasara bace kuma ita ta bullo da nasarorin da aka samu tunda dai kaga a cikin shekara dayan nan da muke magana an fafatawa da aka yi an kashe terrorists da bandits yan ta'adda da barayin daji sun kusa 9,500
cikin shekara
daya bayan wannan an kama sun kusan 7,000 sannan an kwato wanda aka sace kusan 4,700 a kuma wannan fafatawa mun kama bindigogi kusan 4,900 sannan harsashai kusan 85,000 kala kala da aka karba to wannan ba karaman nasara bace kuma a cikin wayancan mutanen da aka fafata aka kashe su inda ji tunda kai daga Sokoto ka fito kana jin damina ya fadi Alikawaje ya fadi Isiyaku Badere ya fadi kwana-kwanan nan an yi Dangote modi-modi ya fadi manya-manya-manya-manya barayi da yan Boko Haram da suka fadi ba za su kirguba wanda a cikin wannan tsawon shekara ɗayan aka kashe su kuma ana ciki kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na Niger an kama Halilu shi ma ka san shi tunda daga wajen kuke halkayi kacin Halilu ko bayan shi an kama Bello mai daji shi ma yana Niger muna kokari a kawo su nan domin a kunta su so waɗannan mutanen da na lissafa ma da nake gaya ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu binshin da makamai sun kwanta dama
to me kalubalen da kuka fuskanta wajen kafin ku samu wannan nasara wajen neman wannan nasarori
babban matsala shine na jama'a su bada hadin kai su rinka ba mu labari ingantacce dan zaka ji an zo an shiga gari an yi ta'andanci an gudu daga ina suka fito har suka zo ba a sami cikakken bayanin mutane ba to amma yanzu mutane suna ba mu ingantaccen labarai saboda duk waɗannan da na gaya ma an kashe din ina labari ne da muke samu daga wajen mutane masu kishi suke gaya mana wani zai je wuri kaza ko yana kaza a kwanta wani kuma fadan cikin gida ne yake kashe su tsakanin su sun kama fada
duk da wannan nasarori excellency ka san hanyar da akwai matsaloli a fannonin jihohin Katsina Sokoto Zamfara Niger da sauransu wasu na cewa ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake yakin nan ko kuma matsalar nan take cinya saboda mutanen nan suna samun haɗin kan wasu daga cikin shugabanni sarakuna ma'aikatan tsaro da sauransu kun yadda da haka ko kuna shakkun gaskiyar wannan ikrari da ake yi ne?
To duk wanda dai aka samu kaji an kama, akan samu ɗaya wanda suke an samu can ɗaya wanda kuma ina jin kana da labarin waɗanda aka kama. Kai
na san cewa
bayan su ba za mu iya cewa ba da wasu haka nan.
Na san an taɓa sauke ko kama sarakunan gargajiya a jihar Zamfara.
Kwarai kuwa.
Jihar Gonan Katsina su da ya zo America muka yi hira da shi, ya ba da misalin wani basaraki da aka shiga ƙauyensa, aka ba shi kuɗi ya bari, aka shiga aka kashe mutum 30 kofi da haka.
Kwarai da gaske.
Wanda ke nuna ƙananan sarakunan hakimai da gatai da sauransu har yanzu suna ci gaba da sha'ani da wannan. Na ɗaya kenan. Na biyu, da yawa daga cikin mutanen nan an san su a ƙauyukansu, a garuruwansu da sauransu. Kuna samun cikas wurin samun bayanan inda suke da ko su waye?
Shi ne na faɗa, da ba bayanan, amma yanzu mutane sun gaji kuma da yanda ake musu magana sun fara ba da bayanai na sirru na kuma yanda za a gane mutanen nan. Amma mutanen nan fa sun ba gidajensu a daji suke zama yanzu, don za ka je an ce ga gida dole za mu bi mu zakulo mutum. Kuma wannan duk muka samu muka kashe din nan ya baro daji ne a hanyarsa ta zuwa wani wuri aka bige.
Excellency, a hukumance me kuke ɗauka dalilan wannan rashin kwanciyar hankali din da ake fama da shi? Me dalilin shi?
To abu ne ya zo wanda muka gada su in ka taɓa Fulani su ce su aka fara tsokana. Su kuma wayancan terrorism magana ce ta addini, wanda yake suna ganin faɗan addini.
Amma duk magana ta kuma ta kuɗi, tsakaransa ta neman kuɗi kawai.
Haka yake yanzu nan.
Yanzu ya an daina
domin addini. Yes, tunda su kansu Fulanin da kansu suke saciya ƴan uwansu Fulani shanu.
Su sayar ko su tafi da su.
Eh, to kaga abu ya bar maganar kishin wani ko rigimar wani, ya koma ta neman kuɗi.
Dazu kake cewa ɗaya daga cikin watakila hikimar haɗa ka da Bello Mutole shi ne shi ya fito wurin da ake fama da matsalar, kai kuma ka fito inda ba wuta. Me ye asirin jiha irin Jigawa da take morewa zaman lafiya da sauran jihohi ba su da shi?
To kamar kullum yadda nake faɗa, ba mu bari rigima ta'azzara ba tsakanin manoma da Fulani. Tun lokacin Gwamna Saminu ya yi ƙoƙari, an ba Fulani haƙƙinsu, an ba manoma haƙƙinsu. Haka kuma da Gwamna Sullami da ya zo, shi ma ya ci gaba. Aka fidda burtali, aka fidda wurin kiwo, aka mazo aka fara sa musu famfuna na ban ruwa wurin kiwo. So Fulani da suke nan suke zama suna da ƴancinsu, muna ta ƙoƙari kar a taɓa su. To ni ma na zo na ɗora, haka a ci gaba ko empowerment wato muka yi.
Ƙarfafa
mutane gwiwa. To muka wa manoma mukan ɗan wa Fulani domin a zauna lafiya. Kuma wannan Fulani namu na Jigawa suna da kyakkyawan zato akan gwamnati kuma suna da sanayya da mutanen gwamnati. Don ko baƙi suka zo in suka fuskanci fitanannu ne za su yi waya su ce to baƙin Fulani kaza sun zo, amma ba mu yarda da su ba, saboda haka a ɗauki mataki.
Excellency, maganar bendiya kamar yadda muka ce abin ya zama kuɗi, don kuɗaɗe kuma za a saci mutane kaji miliyan 100, 200, 200 nawa. Halin tattalin arziki da mutane suke ciki a ƙasar nan talaka bai da irin wannan kuɗin. Amma kuma duk lokacin da aka ce an kama wani an sako shi an san an biya diya, an yi ta zargin cewa hukuma ko gwamnati suna biyan diya. Kuna biyan diya wani lokaci?
Babu. Don an yi ta surutun ƙarya da na wafi na maganar yaran kuriga din nan da aka karɓo ba gaskiya ba ne.
An shi gwamnati ta biya?
Babu ko kwaban da gwamnati ta biya.
Amma an san ana biya, ana ganin iyaye da za a sace yara suna harhaɗa karo-karo su biya kuɗi.
To amma wannan mun hana, kuma in za ka tuna kwanaki da muka hira da kai na daɗa jaddadawa cewa dokar Najeriya ta hana biyan diya.
So ko ba a biya ɗin?
Babu.
Sannan makamai da su waɗannan ɓarayin dajin suke samu, kuna da masaniyar inda suke samu waɗannan makamai masu tarin yawa ko masu ƙarfi?
To sau da yawa a wancan lokaci akwai sanda muke haɗaka da gwamnati ta Niger, akwai sanda aka kama ɗaya biyu a lokacin na gwamna. Aka samu labari makaman nan suna fitowa, kuma tunda Libya ta wargaje ake magana cewa makamai suna fitowa ta nan. Babu wanda zai gaya ma ta kamai mai ta ga inda suke zuwa gaba ɗaya, sai dai nan su zo can su zo tunda ai ko a tashar jirgin mu nan ba an taba kama makamai ta Lagos so saboda haka hanyoyin shigar su da yawa amma muna bi muna dokilewa kuma custom da immigration da suke kan border sun bude idan su suna duba sosai
an ce yankin Lake Chad da wajajen harkokin hanyoyin Niger Mali Burkina da sauransu hanyoyi ne kuma da yawa daga cikin waɗannan kan yayi ko kenan ko sai da aka ce ana an rufe kan iyakoki gaskiya ba duka su suke rufe da zuzzuka ne kamar da aka sani an ce ta wurin makamai suna fitowa
ne na biyu kuma an ce ma ne haka sosai da sosai
haka din ko na biyu an ce su yan ta'addan yadda suke sayan makaman har suke sayan su idan aka kwatanta yawan kuɗin da gwamnati take kashewa wajen sayan bindiga almisali kudin bindiga yake 47 da dan ta'adda zai samu ya sha bamban da wanda gwamnati za ta biya so sun fi saya a sauki an fi samu a kawo musu su cikin dare a yi ciniki a samu a wani lokaci ma akan ce bindigogin su sun fi na sojojin mu ku yawa ko karfi
ba za su fi namu karfi ba
haka bane
kuma yanda suke siya a farashin su ban sani ba ban san nawa suke siya
amma me akwai matsala wajen samar da isasshen makaman yaki da ta'addanci a Najeriya a wurin hukuma
a yanzu dai
babu
gaskiya domin shi shugaban kasa ya yi hoɓɓasa ka san an yi supplementary budget wato shekarar da ta wuce kuma ya ba sojoji kuɗi isasshe na a nemi makamai kuma suna siya kuma ana yakin nan
excellency akwai wani abu da muke kera na makami a kasar nan yanzu a halin ko komai daga waje ake ciwo shi
a yanzu an fara da kamfanin da aka yi kasar an sa hannu a dokar kera makamai a gida wanda ta ba da dama kamfanonuwa da ba na gwamnati ba su zo a ba su lasensu masu kera to a yanzu maganar da muke yi daikon ta ci gaba da kera harsashe a yanzu sannan akwai irin su profos irin su ga sunan dai da yawa za su kai guda
uku muna alburusai a kasar
a gida muna alburusai yanzu a daikon sannan su profos suna yin motoci masu silke da irin hular yaki
uniform ba kayan
sarki da kuma abin nan uniform kayan sarki yanzu haka akwai daikon so babban kamfani ne muna ganin August nan Allah da za a bude shi wanda zai yi duk uniform da ake nema ba na sojoji kadai ba har na duka jami'an tsaro na Najeriya
gaskiya ne cewa matsayin yaki ta'addanci nan kun yadda an ya Boko Haram da yawa da suka tuba an cusa su cikin sojoji yanzu su zama sojoji su ma
ba a cusa su cikin sojoji
to wannan rawa aka ba su wannan aiki aka ba su suna da taimakawa wajen yakin ran
suna taimakawa da labarai
ko da labarai kawai amma ba sa ba su makami
su ba su makami
to akwai jihohi da yawa da suke da kungiyoyi vigilante groups da suke ba su makamai kuma ana ta magana cewa suna taya hukumomin tsaro yaki kun gamsu da wannan rawa da irin wannan kungiyoyi suke takawa domin akwai kungiyoyin vigilante akwai civil defense akwai su soja kayan sanda ga waye
to kamar na Borno state
na'am
wannan an saba da su an hada su suna aiki daidai da sojojinmu da sauran jami'an tsaro sun shiga ciki to wayannan da aka yi sababbi kwanan nan aka yi su ana ta kokarin integration din wato a hadu yanda su ma za su dau tsari kamar na Borno ya zama na commandant da yake commanding
na soja
da yake commanding task force ya zama a karkashin sa suke sai command din da ya ba su shi za su yi
a ku kuke ba su kayan aiki
a gwamnoni suke ba su kayan aiki
wannan magana ta kawo daga batun gwamnoni da jihohi da yan sandan jihohi gwamnati ta yarda da wannan tunani na abar jihohi su yan sandan kansu
to ana tattaunawa dai har yanzu kasan gwamnatin mu mai bada dama ce a yi magana abun yana majalisa
amma ina ake dan akwai alama gwamnati za ta yarda da shi da
ana tattauna abinda jama'a suka yarda majalisa ta yarda gwamnati za ta yarda da shi
akwai alamun gwamnoni da yawa suna son ayi haka amma kuma akwai masu tsoron cewa in ka hannun ta ma gwamnati yan sanda zai iya amfani da su kan abokan sa na adawa ko ya kuntata wasu da su
to wannan maganganu ne da ake suke ciki ake ta tattaunawa yanzu ana ta duba yiwuwarsa da rashin yiwuwarsa ko kwanaki an yi taro a nan da manya-manyan gwamnati da 'yan majalisar tarayya wanda aka tattauna yiwuwar yin wayannan
amma kashin tsakanin fifisi da kana jin za a yadda da wannan abu ko kuma dai har yaushe za a kai kafin a yanke hukunci
to ga wanda yake dan siyasa wanda yake kuma jama'a yake a siyasa ai ba zan ce ba ko za a yadda ko ba za a yi ba duk abin da jama'a suka ce suna so wato mafi yawanci da yaddar Ubangiji shi za a yi
wasu kan ce ɗaya daga cikin abin da ya sa yan ta'ada suke aukawa ƙauyuka da unguwanni da ƙananan garuruwa saboda sun san mutane ba mai komai a hannun shi ba mai makami ba kuna tunanin can gaba watakila a bar mutane ko a ɗauki makami a tsare kansa ko kuma a bar mutanen gari ta sa akwai wannan ƙungiyoyi da muke magana amma in kana da bindin kana gidanka ko kana da wani makamin kare kanka kuna tunanin barin a kai can
abba na jin zai kai ga haka da yaddar Ubangiji domin yanzu muna aiki na samun technology wato kimiyya na yanda za a kare garuruwan nan wanda za a ga mutanen kafin su zo su ta da gari an gano su da wuri an dauki mataki
excellency sau da yawa kakan ji mutane na sun ji har kuka abubuwan da ke faruwa irin su Mali Burkina Faso Niger Juju mulki da sauransu sai ka ji ana magana cikin Najeriya me yake tunanin ku game da yiwuwar sake juyin mulki a ƙasar nan?
Babu wannan magana Najeriya ta fi ƙarfin haka. Yanzu babu.
Kun tabbata ba ba dalilin da zai sa.
Tabbatan ma
babu. Mutane kan ce wahala ke janyo sa a yi juyin mulki. Ba ka jin wahalhalun tattalin arziki da mutane ke ciki wata kila.
Ai Najeriya ba wahala ba ce. In wahala ce da an yi da can a baya da ba za a taɓa yin mulkin demokuraɗiyya ba. In ka tuna Muhammadu Yusuf ya yi shekara goma yana mulki babu abin da ya faru to kuma in ka duba abin da ya faru yanzu ba za ka ce wahala ce ta sa ba
amma yanzu ne ya za a ce ba za ta iya ba tunda ba san tunanin da wasu suke yi ba
Najeriya babbar kasa ce kuma ana abin da ya kamata gurgudan iko
kwanan baya muke ji an ce bayan da aka kori sojojin Amurka daga Niger da kuma na Faransa ana tunanin a kawo su a girke su a Najeriya ne gaskiya wannan magana
a ba gaskiya ba ne na ɗaya dai ba masu tambaya ba kuma na biyu ka ji bayanin shi ministan labarai ya yi minister of information ya yi bayani cewa gwamnatin tarayya ba ta shiga wannan magana ba kuma babu ita jita-jita ta ce ake yadawa
excellency watakila ziyarce-ziyarcen da shugaban Najeriya ke zuwa Faransa ne mutane ke ganin ko yana ɗasa da shugaban Faransa kila ya bari Faransa ta roƙa a girke mata sojoji na saboda ƙasashe yammacin nan suna buƙatar sojojin su a ƙasashen Afirka don su rinƙa kullum musu da buƙatun su
idan ka ɗauki tarihi mai girma shugaban ƙasa ka san ɗan kishin ƙasa ne ba abin da bai yi ba akan demokrasi da yiwuwar Najeriya ɗaya
wai me alaƙa shi da shi
wannan dangantakarsa da shugaban ƙasar Faransa ba ta da wani tasiri akan a yi wani abu da ya saba bukatun mutanen Najeriya.
Ka san Najeriya Ingila ta mallake ta ba Faransa ba shi yasa mutane ke cewa wai bin haɗa tunubu da Faransa ne kam bini-bini yana Faransa bini-bini yana Faransa.
To kafin da ya zama shugaban ƙasa yana zuwa Faransa. To kuma dan ya zama shugaban ƙasa ba zai daina zuwa Faransa ba.
So fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga cikin ECOWAS ta yaya shafi yakin da ta'addancin da ake hada kai da su ana yi a can kan iyakokin su na Niger din nan da sauran
to gaskiya ne ka san muna da hadaka Lake Chad da Niger da Chad da Cameroon da Nigeria da Benin amma Benin dai ba ta fara shiga yakin ba so muna da wuri hudu da ake aikin yakin yanzu haka muna yin yakin da ake kira Lake Sanity 2 na kakkaɓe tsauran barbacin yan ta'addar Niger a wannan karan ba ta shiga ba amma ana ta magana na yadda za a shiga a aiki tare kuma kamar yadda na gaya ma a baya yanzu haka akwai mutane biyu manya-manya yan ta'adda guda biyu da aka kama suna hannun jami'an tsaro na Niger kuma wannan dangantakanmu da su ta sa aka kama so muna maganganu da su kuma ana samun gyaruwar dangantaka
so akwai yiwuwar dawowar su cikin Okomog su
akwai yiwuwar dawowar su wannan aiki da ake na lecture insha Allah
excellency mun gode kwarai da lokacin da ka ba mu muka tattauna ayyukan da kuke yi wa harkokin tsaro a Najeriya. Allah ya sa wa Najeriya zaman lafiya.
Gode kwarai. Amin. Nagode kwarai.
Jama'a kun saurari Alhaji Muhammadu Badar Abubakar, ministan tsaro na Najeriya, a tattaunawa da shi yayin da Najeriya take cikin shekara ɗaya cif da farin mulkin Ahmed Bola Tinubu. Assalamu alaikum.